إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبركم بدا ساتح وشمونا يمتينا لنا الخميس واندي داتي دا شاهدكم نعم نعم توري نعم نعم kawai sha uku ga watan 11 shekara ta 2025 a cikin wannan masallaci mai tara albarka na al-Imam Muhammad Sani bin Abdullah da yake a wannan layi na Aikos Break a wannan unguwa mai albarka a Gaida Kungotso local government a cikin birnin Kano. Mun haɗu a cikin wannan darasi mai tara albarka na 40 النووية يحيى بن شرف النووي عليه رحمة الله تعالى وانا يوشيني درس منا 24 ممن تعالى ان شاء الله تعالى عدرس دا يقبات من قيا رسان حديثنا قوم شاترا يوغام تاش حديثنا 20 ان شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. An karɓo hadisi a kowace hadisi na 20 al-hadithu al-20 an Abi Mas'ud, an karɓo daga Abi Mas'ud Uqbata bin Amr al-Ansari, shine Uqba bin Amr al-Ansari al-Badari radiyallahu anhu, Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare shi. Ala yake qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna mimma adraka an-nas, haqiqa daga cikin abin da mutane suka riska min kalamin nubuwati al-ula, na daga zantukan annabawa na farko, idza lam tastahi, idan baka jin kunya fasna ma shi ka aikata duk abin da kaga dama. Rawahu al-Bukhari, kuma Abu al-Bukhari ne ya rawaito wannan hadisi. A wannan hadisi waya da matukar muhimmanci wanda yake dauke da wata mas'ala mai girman gaske kwarai da gaske, wata ita mas'ala ta kunya. Da farko, wannan hadisi kamar yadda muka ji an karɓo shi daga Abu Mas'ud. Waya Abu Mas'ud shine Uqbatu bin Amr al-Ansari, a ɗaya daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, al-ansari cikin mutanen garin Madina, ma'ana baya cikin muhajirun ko muslimatul fatahi a kamar da malamai suke kasa matsayi na sahabbai, a yana cikin mutanen garin Madina ne, ta kace al-ansari. Malike cewa al-badari, wanda ya halitta yakin Badar, ana cewa al-Badari kamar da ake cewa al-Ansari, aka ce al-Ansari mutumin al-Ansar, nisba ce zuwa ga al-Ansar, aka ce al-Ansar suna ne na mutanen garin Madina, al-Ansar suna waɗanda suke mataimaka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi ma na aka ce al-Badari, ma'ana wanda ya halicci yakin Badar. A nan malamai sun yi maganganu akan cewa da ake nisbata zuwa ga Badar al-Badari shin haƙiƙa ya halicci yakin Badar ko bai halitta ba? Ya ji yakin Badar ko bai ji yakin Badar ba? Waɗansu malamai suna ganin cewa ya halicci yakin Badar. An fahimta? Ya halicci yakin Badar. Daga cikin malaman da suke tafi akan wannan akwai Imam Bukhari da Imam Muslim. Amma jumhurin malamai suna ganin cewa wannan nisbar da ake masa al-Badari an masa nisba ne an kiraye shi kamar a ce al-Kanawiyu ne mazaunin garin Kano. Shi Badar din sunan yanki ne sunan guri ne Badar. To shi ya kaci mutanen da suke zaune a wannan yankin mai suna Badar. An fahimta? To shi sa ake kiransa da suna al-Badari. Shi sa ake kiransa suna da abin shafa al-Badari. Shi wannan sahabi mai girma Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare shi ya halarci Bai'atul Aqaba. Lokacin da ya halarci Bai'atul Aqaba yana cikin yara matasa wanda suke wato anan a tare da sahabbai a lokacin. Sannan ya halarci sauran yakunkuna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yakunan da suka zo bayan Bai'atul Aqaba ya samu ya halarci yakunkunan da suke biyo baya. Bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi daga garin Madina ya sauka garin Kufa ya zauna. Ƙarshen rayuwarsa ya dawo garin Madina kamar yadda waɗansu malamai suke ambata cewa ya ƙara dawo garin Madina wanda a nan ne ya rasu. An fahimta? Waɗansu malamai suna ganin cewa ya rama rasu ne a garin Kufa ɗin bai dawo garin Madina ba wanda ya rasu shekara tana wato ana 41 ko da 2 bayan hijira. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a khilafar sayyidina Ali wani suna ganin cewa wato ana a ƙarshen khilafar sayyidina Muawiya ne Allah ta'ala ya masa rasuwa. Ya rawaita hadisai a 102 wanda Imam Bukhari da Muslim sun ittifaqi wajen rawaito hadisai guda 9 cikin hadisansa. Wanda Imam Bukhari ya rawaita hadisi ɗaya shi kadai, Muslim ya rawaita hadisi guda 7 a cikin hadisan da ya rawaito tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nam. Yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake inna mimma adraka an-nar, yana daga cikin abinda mutane suka riska min kalamin nubuwa, daga cikin irin zantukan annabta, daga cikin abin shafi irin zantukan annabta da yake wahayi ne aka saukar. Annaba su ne aka yi musu wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala. So daga cikin abin da mutane suka riska na abin da yake wahayi ne da aka yi wa annaba da suka gabata kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine menene? Idza lam tastahi fasna ma shi, in ba ka jin kunya ka aikata abin da ka ga dama. To da haka wannan magana ce da al'umma annas aka ce a hadisi, mutane suka gaji wannan maganar, wannan annabi ya zo maimaita ta, wannan ya zo itafi ya maimaita ta, haka har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Don haka zance na annubuwa, kalamun nubuwa, zance na annabta suna fitowa ne ga duk mutumin da ya zamanto cewa aka yi masa wahayi daga Allah. To wannan shi ne zancen annabta, wanda aka yi masa wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala ya zama annabi. Ya zama so zancensa ya zama kalamun nubuwa ne, zancen annabta. Saboda haka ita wannan magana haka cikin maganganun da wa kamar da malamai suka ambata cikin maganganun da suke aka samu wa annabawa na farko suna yi wanda shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin wannan hadisi to nan da aka ce fasna ma shi ta to ka aikata abinda wato kaga dama nan o jumla gaba ki dai tana kunshe da sharadi da amsa sharadi aka ce in baka jin kunya ko kaga an baka sharadi in dai baka jin kunya to ka aikata abinda kaga dama idza lam tastahi fasna ma shi an kawo ashar wa jawabu shar in baka jin kunya to kai kaza in baka kaza to kai kaza kaga an baka sharadi da kuma amsa sharadin su dan haka nan malamai sun magana game da jawabu shar cewa mai jawabu shar din yake nufi tunda aka ce in baka jin kunya nan babu wata matsala wajen ma'anarsa amma fasna ma shi ta aikata abin da kaga dama shin me ake nufi ta aikata abin da kaga dama shin ana nufin kawai amma izini an halasta ma ka aikata abin da kaga dama an baka jin kunya koko me ake nufi akwai wata ma'ana da ake nufi ne nan malamai wasu daga cikin malamai suna ganin a nan kamar gatsi ake mutum gatsi ake ma da yake kunshe da gargadi da tsoratarwa to ka aikata abin da kaga dama misali kamar yaro ne ka muskace ya ka kasashe wani abu bai ba saka to shine zaka je ka aikata abin da kaga dama kaga wannan wato gatsi kake masa da kuma tsoratarwa cewa zai ga abin da zai biyo baya in bai ba abin da ka umarce shi ba kace to zaka je ka kike nan je ka kawai je ka mana in sai ki ita ba zai ga abin da mene ne baya so an fahimta to da haka nan idza lam tastahi in baka ji kunya ta aka ta abin da kaga dama an fahimta malaka ce shi wannan lafazin yana daidai da fadin Allah ta'ala da Allah ta'ala yake cewa sun 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 salat ko yake ta amalu ma shi tum inna bima ta'maluna basir ko ku aka ta abin da kaga dama Allah ta'ala ne ganin abin da kuke aikatawa ne ku aikata kowa ya aikata abin da kaga dama wannan kaga kamar tsoratarwa ne a cikin gabe din da Allah subhanahu wataala wato an yayi ga mutane a cikin wannan aya musulman suna ganin a nan da aka ce fasna ma shi ita o yana daukan labari ne kawai ka aikata abin da kaga dama kawai fasna ma shi in dai baka jin kunya kawai ka aikata abin da kaga dama ba siga bace ta tsoratarwa a kawai labari ne duk wanda baya jin kunya ya aikata abin da kaga dama idan da cikin me cikin abin da Allah subhanahu wataala ya halarta kenan ka aikata abin da kaga dama matsawar abu wanda yake ya zama to halal ne an fahimta to sai ka aikata shi in dai ba za ka ji nauyin ka ka tsaye da wannan aikin ba kawai ka je ka aikata matsawar Allah ta'ala ya umarce ko ya halarta ma wannan abin da ka ji kunyar kowa kawai ka aikata abin da kaga dama din an fahimta suka ce wannan kamar siga ce ta abin da ya shafi labari wanda kamar wanda wancan hadisin masanar kita man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa'a maq'aduhu minan nar wanda kun ga nan ma sharadi ne man kadzaba alayya mutaammidan duk wanda yayi min ƙarya da gangan to me amsar shi sharadin shine falyatabawwa'a maq'aduhu minan nar to ya nemi wato gurin zaman sa a wuta nan ba ana nufin ita shi ne ma ba a'a labari ake fara kan mutum dan wuta ne to zai tabbata a wuta Allah ta'ala ya kiyaye dan haka wannan hadisin cike yake da tsoratar da mu game da wato sha'anin kunya akan cewa kunya wato abu ne mai matukar muhimmanci a cikin addinin Allah subhanahu wataala mutum ya sifanci da kunya shine abin da yake wato yake kunshe da kamala ta imanin mutum idza lam tastahi fasna ma shi'ta wanda kaga ana maganar wato tabbatuwar a samu kunya a tare da kai kenan wanda in baka jin kunya to ka aikata abin da kana ba zai zama baka da linzami kenan wanda kunya ta farko da take wajibi dukkanin mutum mumini idan mutu ya sufatu da ita shine kunya Allah ita ce a fari kunyar Allah ko ta zuciya ta mumini ita ke wato tabbata a cikin ta akwai me ko kunyar Allah ita kunyar Allah ba ta da alaka da guri ko lokaci ba ta da alaka da cewa yanzu a cikin daki nake ko a cikin wani guri nake da ba kowa ko a wani gari nake da ba a san da ba bar aikata abin da naga dama ka tuno Allah ta'ala yana ganin ka sai ka ji kunyar mahalicinka sai ka hana kanka abin da Allah ta'ala ya hana ya sanin kunya ba ta kunyar Allah ta'ala ba ta da dibi da lokaci kaka ce ai yanzu dare ne wato akwai duhu bari kai in fita in je harkokina in je in dawo ba wanda ya san ina nake a Allah san ta'ala sai ka ga cewa Allah ta'ala me yana ganin ka sai ka ji kunyar Allah sai ka hana kanka aikata san zuciya an fahimta shine idza lam tastahi fasta' ma shi dan haka a ita kunya aka cikin sufofi wanda suke na wato mutunci da kamala dan adam mutunci da kamala dan adam shi sa manzon sallama a cikin hadisi na ibnu maja na da wato Anas bin Malik Allah ta'ala ya kare da a gare shi yake ambata cewa manzon Allah sallama ya ce inna li kulli dinin khuluqa wa khuluqul islam al haya inna li kulli dinin haya kowane addini yana da dabi'unsa da ya fice da su wa khuluqul islam al haya dabi'ar musulunci da ya fice da ita ita kunya duk dan wannan addini zaka same shi mai da kunya wannan sifa ce da musulunci ya fice da ita duk wani musulmi zaka same shi da kunya abinda wani zai yi saka ce ka ai wannan ai bai kamace ne ba zan ba wannan abu zai taba mutunci wannan ai habara saka ce banda kunya ni zan yi kaza kai kenan wannan sifa ce ta musulunci kamar da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wannan hadisi an fahimta ashe kenan kunya ba abu ne kawai yake da alaka da al'ada ba a'a abu ne na musulunci kunya abu ne na musulunci ba daidai bane mutum ya ga cewa kawai ai shi mara kunya ne shi kawai shi fitsararre ne a anguwa shi baya jin nauyin kowa baya jin kunyar kowa ko zai iya yin abin da ya ga dama wannan ba ɗabi'a musulunci ba ce shin yi cewa shi ne fitsararre wanda ya yi shaidan ya masa fitsari a ka bari itan kare abu kaza din ya yi sai mai in ya yi wannan ba ɗabi'a musulunci ba ce wanzu ya ce idza lam tastahi fasna' ma shi in ba ka jin kunya ka aikata abin da ka ga dama ai ba za ka aikata abin da ka ga dama ba kuma ka sha'i akwai kamun Allah ta'ala da zai zo ya zamanto isame ka shi sa manzo Allah sallama yake faɗa a wani hadisi yake cewa al haya kulluhu khair dukkanin kunya alkhairi ne a cikin ta ita kunya ba ta zuwa sai da alheri mana alheri ne yake sanyawa a duk kunya kuma alheri ne za a taran an duk kunya baka ce ina duk kunya kaza 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 a'a ita dai wannan sifa ta kunya ka tabbatar ita za ka ga alheri a cikin rayuwarka shi sa manzon Allah sallama da cikin sufofinsa da ya shahara da su shine akwai kunya sahabbai suka ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ashaddu haya'a midal madha albikri fi khaybiriha ya fi budurwa kunya da take cikin me daki da aka killace ta aka sa ta a lalle nan ana maganar rayuwa ta daki nan da cewa budurwa da aka sata a lalle ko budurwa da take jiran aure tana zaune ne a cikin uwar daka a killace ana kula da ita to maki Allah sallama ya fi kunya sama da irin wannan ƴan matan da aka killace su sallallahu alaihi wa alihi sallam an fahimta shi sa wannan hadisin manzon sallama yake cewa alhaya shu'batun min aliman menene kunya yanki ce na imani ko cewa imani yana da yankuna wa saba'in da wani abu wal haya shu'batun min al-iman ita ma kunya wani yanki ne na me na imani ya kenan ba abu ne wanda yake sassauka kawai da mutane za su ga kawai ai yanzu zamani ne na wayewa da ba buƙatar kunya sai ka ga yarinya mata ta yi shiga da ta ga dama ta banza ta yi keto tsakiyar maza tana tafiya ba ta jin ɗarɗar ba ta jin ko zuciyarta ta rawa wannan sabanin shekarun baya
wanda in mata su fito za su an yi za su fito unguwa ko sun je unguwa su ba su fito ba sai an yi kiran magariba maza sun tada sallah a masallaci sauwa dan dauke sai su gugufu su shiga gida amma yanzu sai ana sai mazan ma suna kan sau na juma'a ko an fito ana dandali sai su keto ta kai ta turare ta yi shiga banza tana takama zuciyar ta ko rawa ba ta yi wata ta zo wani tsoro ko shakka wani abu mutara kai magana kunya Allah ta'ala ya tsoka to yamma zan sanar ki ta idza lam tastahi fasna ma shi in baka jin kunya ta aka ta abin da kaga dama mana karayi kenan babu halal babu haram kenan ko karayi yadda kaga dama kawai fasna ma shi ta karayi yadda kaga dama ba ma'aunin daidai da ba daidai ba duk mutumin da ya rasa kunya ai za ga bai da wannan control din ba daidai ba daidai ba duk abin da ya sha ne duk abin da ya aikata zai ga mai daidai ne ya aikata shi daidai da shi Allah ta'ala ya kiyaye na a hadisi na gaba malaki to alhadithu alhadi wal 20 hadisi na 11 an abi amr wa qila abi amrata sufyan bin abdullah thaqafi radiyallahu anhu qala qult ya rasulullah qul li fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak qala qul amantu billahi thumma istaqim رواه مسلم أن كربوا حديثي لك أبو عمرو وقيل أو أنا فعلا أكد سننسى أو أتقوى الكنينس أبو عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي شين سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه ألا تعالى قاري داء غريش قال يتي قلت يا رسول الله نتي يا معيشن ألا قل لي في الإسلام قولا wato kulli ka gaya mun fil islami qawlan wata magana game da musulunci ko a cikin musulunci da la as'alu anhu ahadan ghayra da bazan tambayi wani ba in ba kai ba game da shi ala sai manzon Allah yake cewa qul amantu billah wa kace nayi imani da Allah sun mastaɗin sannan ka daidaita a kan imani da Allah rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito wannan hadisin wannan hadisin yana da matuƙar mahimmanci ƙwarai da gaske musamman a rayuwar mumini a ta yau da kullum wannan sahabi Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare shi inda ake masa laƙabi da Abu Amr Usmanin suka ce ana masa laƙabi da Abu Amrata Sufyan bin Abdullah Thaqafi yake cewa na ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ka gaya mun wata magana game da abin da ya shafi addinin musulunci da bazan tambayi wani ba bayan ka wata magana ka gaya mun wata magana da ta gamsar da ni game da musulunci idan ban da matsala game da addini na ni dai addini na idan mun to ya sha ban da matsala ba zan tambayi wani game da abin da shafa addini na ba inda kaga mun wannan maganar ko addini ne menene ya sha shikenan ban da matsala game da addini sai dai wata matsala daban ba dai magana addini ba sai kaga mun wata magana da take za ta warkar da ni game da addini addinin Allah kaga magana ce mai tsada la as'alu anhu ahadan ghayrak ba zan tambayi wani ba bayan ka ya ma'aikin Allah Allahu Akbar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qul amantu billah to kace nayi imani da Allah sun mastaqim sannan ka daidaita wannan hadisi kamar yadda muka ambata muhimmancin sa ya kai ma'ana daidaita da suratul fatiha saƙon da yake suratul fatiha da ake maimaitawa kullum a cikin sallah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim an fahimta maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. An fahimta abin da ake roka a cikin Fatiha to daidai yake da wato dama wato muhimmancin abu yana bayyanuwa ne bisa ga yadda aka mai muhimmanta ma shi cewa kana dinga maimaita shi kamar Fatiha duk raka'a sai ka faɗe ta sai ka yi ta saboda muhimmancin daidaituwa a kan addini zama addinin ka bai da matsala ba kawai an sunnanta ma karanta Fatiha bane kawai karanta ta kamar waka ka wuce a ka dinga ta'ammulinta to kuma ka muhimmanta saƙonta da take ci saƙonta saƙonta shine daidaituwa akan addini ya za ka daidaita akan suratul mustaqim ya za ka daidaita farko ka roƙaita roƙon Allah sannan ne ka dage wajen bibiyar ina addini na gaskiya yake ba kawai an ce kawai musulmi musulmi kowa kowa a shigo a me kai a karan kanka ka tsaya akan dokokin musuluncin ko baka daidaita ba an fahimta shi ne babban kalubale sama sallama ke cewa me wani zai waye gari musulmi ya waye gari idan mutum ya mata mai kafiran ƙarshen duniya ko zai ya mata mumini ya waye gari a matsayin kafiri me yasa ya so da wannan matsalolin na daidaituwa akan addini so da musamman irin wannan zamanin da ake ciki na hayaniya da abubuwa kafircin nan gashi ya fule da akan hanya a zama cikin sauki yanzu nan a gama wani abu da in ka faɗe shi kaban musulunci yanzu nan wani zai gama yace yana da falala to kana yin sa kaban musulunci matsoran ka san me kake faɗa kaban musulunci wallahi sai da wani addini daban dan fitina ƙarshen zamani za mu ai babban abin ta fi shafa imanin mumini ai dama za a shigo ma da abu da sufar addini ko san Allah ko san annabi kana da ƙasaka ba addinin Allah din kuma da sunan addinin Allah za a zo ma da shi an fahimta wannan duk sha'anin shaitan ne dama ba zai taɓa barin kowa ya shiga aljanna ba dama sai ya zo ya wuce na wuta an fahimta to wannan sahabban saboda fahimtar hatsarin wannan abin sai ke tambayar musulunci ka gaya min abin da in na faɗi wato ka gaya min wata maganar da in dai kai min bayanin ta so ba zan tambayi wani game da ita ba game da addinin musulunci sai ke ce masa mai ƙul amintu billah ka ce na yi iman da Allah mato shi wannan kaga sahabi ne ba wai ba musulmi ba ne ya yi imani da Allah sai makin Allah ke ce masa izo imaimaita to ka gaya min wani abu da ba zan tambayi wani ba sai ka ce amintu billah na yi imani da Allah sannan ka daidaita wato nan akwai wata wato hikima ta koyar da ɗan adam abu mai muhimmanci wani lokacin ana sanar da kai abu ba wai ka jahilce shi ba ne ba wai ko baka san shi ba a'a za a nemi ka faɗi abu ko a maimaita ma wannan abin saboda muhimmancinsa an fahimta? Saboda muhimmancinsa na biyu lokacin da aka buƙace ka maimaita wannan abin lokacin za ka fi fahimtar sama an fahimta lokacin ne za ka fi fahimtar wannan abin ba a baya ba sai ma kyala ke ta musa ƙul ka ce na yi imani da Allah amantu billah ita ya ƙara maimaita sun mastaƙin sannan ka tsayi da aiki a shekara ke nan wato imani da Allah ba a wadatuwa ga barinsa duk lokacin da ka yi imani to lallai me akwai buƙatar ka ci gaba da imani kamar da ayoyin alƙur'ani da dama suka ishara zuwa ga haka imani ka ƙara yin imani ka ƙara jaddada imaninka an fahimta shi sa Allah ta'ala ke ta inna allazina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ku wani da suka ce mana suka ce Allah ta'ala shine ubangijin mu thumma istaqamu sannan suka daidaita kaga qalu qul amantu billah kaga daidai yake da wannan nassin hadisin ka ce ka yi imanin sannan kuma mai thumma istaqamu sannan suka daidaita akan me al-iman suka daidaita akan abin da yake imani an fahimta to idan aka ce sun mustaqim sannan ka daidaita shine ihdinas siratal mustaqim tafarki wanda yake al mustaqim daidaitacce kaga daidaitacce kishin sa mai karkatacce wanda yake ya karkata ya karkacewa gaske shi sa manzo sallama wancan hadisin izo ishata mai layika dai har 70 da wani abu ko yace dukannin su suna wuta sai zalayi dogo ko yake fassara menene wancan ayar ko la sabu subula fa tafarraqu bikum an sabili na law anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wannan shine tafarki na daidai tace zakallahu khair fattabi'u kubishi wannan tafarkin gashi dogon line da makin Allah ya ja dogon nan shine nasa wala sabu subula kuma kike ta wayannan hanyoyin gasu nan a gefen wannan dogon line suna hanyoyin da za a zo muku da su shiga hanyar wani tana da kyau akwai kaza a ciki akwai garabasa a ciki akwai kaza akwai duk wanda ya shiga ma dan aljanna ne shi da iyalansa da ƴaƴansa da jikokinsa da matansa ko ya aura ko ya saka da kaza duk za a takwadaitar da kai ka bu waccan hanyar ka bar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kana kai wucewa shikenan ka buro man baka kamar Allah sallallahu alaihi wasallam mai ka rabu da ita ke ka rabu da ita wannan daraja ce da Allah ta'ala ba manzo Allah sallallahu an fahimta to don haka wajen istiqama sai ka rubuta dukkanin hanyar kowaye sai ka tsaya akan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine qul amantu billahi thumma istaqim sannan ka samu istiqama zaka samu istiqama ne in ka ba hanyoyi da yawa eh misali a ce zaka je ina ne zan ba da misali a ce misali da kanan zaka je gidan Murtala musa tanya ya kamata gabi eh yawa kaga zaka bi sawon titi zaka binke ku to sun ce ma a ai in ka bi wani hanyar fan shekara ko nan na hanyar kumbutso din nan ai zaka bi zaka iya zuwa musamman lokacin da ba a gyara hanyar sabon titi ba ai ba ta da kyau amma ka bi sannan ta ci kwatsar ta fi kyau da Allah kula tana kyau zaka je in ko ta titin sabon titi kyau zaka je wannan kwalta din mai kyau in ka bi ta zaka ji kaga ba yace mustaqim din ba wuta ta kai ka zuwa ga murati shine hanyar manzon Allah sallama ba wanda Allah ta'ala ya bude masa kofa sai ma yakin Allah in ka ba hanyar wani shi ai koma shi akai da zaka bi shi manzo ne ba manzo tattun ba manzo bane ka aje shi duk abin da zai sai dai zama ijtihadin sa fahimtar su ce ta addini in yayi daidai ya lata da shari'a amma akin Allah Allah ya bashi lada in bai daidai ba kuma a tambaye shi dan me kai wannan abu in ba ya ce masa an fahimta shine imani da Allah imani ka samu istiqama akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda baka rawa an fahimta shine wannan istiqama tana tabbatuwa ne da tsaye da tauhidi da bawa Allah ta'ala dukkanin haƙoƙin da ya shar'anta wa bayi baka kira kowa ba sai Allah baka ran baka wankan da kai ga kowa ba sai Allah ba za ka kira ba kowa sai Allah ba tu wannan amantu billah da duk abin da imani ya ko yake lazumtawa ko yake wajabtawa ka tabbatar wa Allah subhanahu ta'ala wannan tunda ka aikin furci da aikin zuciya da aikin gabbai duk Allah ta'ala kake sai imanin ka daidaita an fahimta shi sa aka samu ruwaya daga sayyidina Umar da yake fassara wannan ayar ko allazina qalu rabbuna law sumastaqam yake ta istaqamu wallahi ala ta'atihi an fahimta walan yarugu rawghan al-ta'ali sun daidaita wallahi akan da'a ga Allah bin Allah an fahimta walan yarugu rawghan al-ta'ali bas yadda dila yake ba haka zigzag can da can a hado can a hado can ace duk hanyar wai zuwa ta kai mu zuwa ga ta ta kai ku ai ba a ce kai gebe ba sai ta zaka ci hanya hanyar man salama guda ɗaya ita ce take ballewa zuwa ga Allah ko da ka ba hanyar Isa ko Musa ko wane ne ba zai kai ka zuwa hanyar sa ba za ta kai ka zuwa ga Allah domin an rufe sai ta manzon Allah kaga annaba ne ko a ce ni shikenan addinin annabi Musa zan raya ai dan uwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ya annabi ne ko ai ina sama sallallahu alaihi wasallam amma hanyar annabi Musa zan muku ta Isa Allah ba zai karbi wuta zaka Allah ba zai karbi aikin nan ba to kuma ta haka ba hanyar wanda yake bai ma kai annabi ba sallallahu alaihi wasallam. An fahimta? Abdullah ibn Abbas yake ta istiqamu ala shahadati alla ilaha illallah. Sun samu istiqama abu da shaida ba abu ta bi cancanta sai Allah. Zuciyar ta shaida. An fahimta harshen su gaban su shaida ba abu ta bi cancanta sai Allah ba sa rawa akan wannan shine istiqama. Shine ihdinas siratal mustaqim. Tafarki maribici to shine tace amantu billahi thumma istaqim kadaita akan tauhidi da imani da Allah subhanahu wa ta'ala to wannan abinda musulmi ya ga wannan sahabi nasa to shine abinda zai wadatar da kai game da musulunci da ba za ka tambaye kowa ba ma'ana wannan abin shine kamalar musuluncinka da cikarsa matsawar baka samar da wannan ba to kana buƙatar ka tambaya a gaya ma matsawar addininka bai samu wannan ka'idar ba ta musulmi ya faɗa to kana buƙatar wata shiriyar wai kana buƙatar wani bayanin da zaka samu shiriya an fahimta imani da kuma daidaituwa akan imani shine babban abin da yake tsaye da musuluncin mutum amma in dai wannan bai tsaya ba to ko kana yin sallah ko kana kaza to addininka akwai gyara a ciki sallah ba ita ce ta wato ainihin abin da Allah ta'ala ya fara wa dora da nauyi na bawa a tsaye da tauhidi Allah ta'ala din ya zamanto haƙinsa ya daidaita tsayin tashi din a cikin bauta sannan sai ka zo kuma sauran bauta na gabbai sai su biyo baya Allah ya samu dace dan haka al-hadithu fani wal 20 hadisi na 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم الله أكبر حديثنا 22 daga Abu Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari Allah ta'ala ya kare da a gare shi yake cewa hakika wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ara'aita yamakin Allah wa kaban labari idza sallaitul maktubat inni salloli na wajibi wa sumta ramadan na kuma azumci watan ramadan wa ahlaltu alhalal na halarta halal wa haramtu alharam na kuma haramta haram wa lam adri ala zalika shay'an ban qara wani abu ba a cikin addini na adkhulul janna zan shiga aljanna an je kiyama qala na'am musulmi yake ta eh na'am zaka shiga aljanna rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito shi ma wannan hadisi kace an abi abdullah jabir bin abdullah al-ansari wanda wannan wato abu shafa al-kunyar sa ce abu abdullah musallan suna cewa kunyar sa abu abdurrahman wa suna cewa abu muhammad wa saboda muhimmancin alkunya har sabanin malami ake akan cewa wannan alkunyar sa kaza saboda abu ne tabbatacce sahabbai kowa yana da alkunyar sa in ka zo tsakanin su ba za a ce misali ina Umar ma ko ina wani saboda girmama su a ce ina baban wani wannan tarbiya ce ta musulunci ina baban wani ina baban wanci haka sahabbai suke tsakanin su saboda girmama juna wannan wata adabi kamata mu batta ba matsayin ta mutu tsakaninmu a tsarin gaciya baban wani ko baban wanci domin girmama da mutuncawa an fahimta wannan koyarwa ce mai kyau da addini ya koyar za ta Allah ya samu dace to wanda ke al-ansari wanda ke al-khazraji kenan yankacin ƙabila ta khazraj an fahimta da su zauna a garin madina Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare su wanda babansa sahabi ne shi sahabi babansa sahabi ko wanda shi ma ya halarci abu shi bai'atul aqaba Allah ta'ala ya karanta a gare shi ya halarci yakin badar kana mahaifiyarsa ita ma sahabiya ce an fahimta Allah ta'ala ya karanta a gare shi wa yake cewa hakika wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa wani shi Jabir bin Abdullah ya rawaita hadisai wa yana kace wanda suka fi wa yawan hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin sa ya kai 2540 daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani Imam al-Bukhari da Muslim sun ittifaki akan 58 sarwato hadisi 58 a tare wani Imam al-Bukhari ya kadaita da 26 shi kadai Muslim ya kadaita da hadisi 126 daga cikin hadisansa an fahimta nan nake cewa ana razulan hakika wani mutum malamai suke cewa mutumin daga cikin sahabbai shine Nu'man bin Qawqal Nu'man bin Qawqal shine wanda ya zamanto cewa yi wannan tambaya kici amma ikin Allah ara'aita shin kana ganin idza sallaitu al-maktubat inni sallallun nan guda biyar da aka wajabta min al-maktubat jami'an ma al-maktuba kace as-salatu al-maktuba sallata wajibi wacce aka wajabta to maktubat jami'i kenan sallatu al-maktuba ne sallolin wanda suke ne wajibi kaga salla kenan cikin rukunan mai musulunci ko wa sumu ramadan sanna kuma na gome ne azumin watan ramadan wani kaga a cikin rukunan musulunci nawa ya fada guda biyu ko ya salla ya zo ya azumi sai me saura hajji aha sai me sai zakka ko wani kaga hajji da zakka kaga wani abu ne da suke da alaka da me samun dama ko samun dama sai ka ka kudin sai ka mallaki kudin da yake ya kai ne sabi zakai haka nama aikin hajji sai ka samu ikon zuwa ku liman suwa ilaihi sabila wanda ya samu iko kaga shi sabi ambaci wannan ba bayan imani in yi sallah ta wajibi salloli guda biyar yi azumin Ramadan a matsayin sa na talaka sannan kuma ibiya da halal ta halal da haram ta haram bai ƙara komai ba akan wannan ba sallolin nafilu ba azumin nafila ba kaza ba kaza ba kaza to na abubuwan bai wannan amma waɗannan abubuwan ya tsayi da su da gaske wa Allah ta'ala yake wa an fahimta kita zai shiga aljanna wanda kaga halaltul halal halalta halal wannan aiki ne mai wahala an fahimta wanda shi sa a wasu nuskokin kaga Imam Nawawi yake fassara mai aiki nake da halaltul halal ko wato na menene yake ta na aikata ko na ba abin da yake Allah ta'ala ya halalta na tsayo a kansa shi kadai shi nake aikata zo abin nake halal na abinci ko na abin sha ko na kaza nake bi iya wannan ban ci kudin wani ba ban sata ba ban kaza ba ahlaltul halal in fahimta wa haramtul haram na haramta haram abinda Allah ta'ala yake sa wannan haramun ne ni ma na za haramun ne ban aikata ba shi ne wanda kaga aiki ne na zuciya abu ne mai wahala sai an yaki da rai to wannan aikin yace ya tsayi da shi da gaske ya bi ka'idar da Allah ta'ala ya shimfiɗa ta halalta haram ya tsayi da mun ba kowa bane sai ka samu munin da yake yana salloli guda biyar amma me wayannan abubuwan su ne masa wahala halalta haram su ne masa wahala ba ma wayannan abubuwan halalta haram sun fi otsari salloli guda biyar wahala sun fi abubuwa da yawa wahala da Allah ta'ala ya dora to yake cewa to ya tsayi da wannan wa ahlaltul halal na halalta halal wa haramtul haram na kuma haramta haram wa lam azid ala zalika shay'an ban kara wani abu ba akan wannan an fahimta me shay'an da yake nufi anan wanda kaga an lafazi ne wanda ke ani mai gamewa ban ƙara komai ba mana abin da ke nufi na abin da shafi ar-ragha'ib wan nawafil abubuwa na lada da kaza abubuwan da su ƙara ma lada da ƙara neman kusancin Allah na fulfulu sadaka da kaza dube ba iya wayannan abubuwan ya tsayi da su da gaske an fahimta saboda Allah yake bai da wannan kita zai shiga aljanna ko kaya makin Allah ya tabbatar masa cewa zai shiga aljanna an fahimta wannan kaga wato rahmar Allah ta'ala wato wa gamammiya ce ta gama dukkanin halittunsa matsuwar ka ba Allah Allah ta'ala bai zai tozartar da kai ma Allah ta'ala zai buɗa ma kofar rahmarsa matsuwar ka yi da gaske komai mafi kankancin aikin da kake kaga cewa aini kawai kaza nake soloji guda biyar din nake kaza 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 anya ko ma kaza an dai kai su da gaske domin Allah kai su da ikhlasi da taqwa da khushu'i wala za ka gaida za ka hadu da Allah ba a buƙatar wai sai ka dinjimo ayyukan da za su wahalar da kai ka kasa a shay'an fa shay'an ka dauki addini a hankali sa man sanin ki ta me wala yushadda addina ahadun illa ghalaba babu mai tsanantawa kansa da addini fatiyarin da yake sai ya kasa addini a hankali ake yi an fahimta shi sa wanta ma yake ta wato annafsu ka tifli in tahmiluhu shabba ala hubbi rabai wa in tuhmiluhu yanfadhi an fahimta wato ita rai kamar wato jariri take kamar yaro take in tahmiluhu in ka wa in kai watsi da shi to sai ta tashi akan mai san a shayar da shi nono haka yaro yake ko amma aka yaye shi fa haka dole ya yi to haka rai take dole sai an bita a hankali a cikin tsanaki sannan akai inda ake so akai to dan haka wannan sahabin izo da tambaya manzala sallama ya tabbatar masa haka na wani sahabi shi ma akwai irin wannan ba shi ne faro ba an fahimta haka na wasu wannan kais ko da kuma wani sahabi shi ma haka zai irin wannan tambayar cewa ma'aikin Allah in ne kaza 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 ne sallali guda biyar ne kaza dai kaza ban ƙara komai ba zai shiga aljanna aka ce eh zaka shiga aljanna zai kenan in ka tsayi da waɗannan abubuwan shikenan mun fahimta na'am Allah ta'ala ya samu dace wannan yana masalama wato babban kashin bayan abin da Allah subhanahu wataala yake so a yi a bayan kasan nan shine baututa masa in dai ka baututa masa ka tsira ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun amma in dai ka rabu da wannan bautar to ka sabe ko me ka samu a duniya a bayan kasa ko me ka mallaka matsuwar babu bautar Allah a cikin rayuwarka to aikin banza ne aikin banza ne kuma abinda ka samu zai zama tuna me wabal nauyi da matsala a rana da kiyama duk abin da ka rasa matsawar ka samu bautar Allah sukunin bauta wa Allah to gode wa Allah ka ci ban rayuwarka kai dai baka yi asara ba ko me ka rasa a wannan gidan duniya mazo Allah ta laye baka da imaninka da bautata masa to kai ne wanda Allah yake so an fahimta kai ne wanda Allah yake so in kuma Allah ta'ala ya haramta ma ni'imar dadin bautata masa ko me ka samu to aikin banza ne ba zai ma amfani ba an fahimta kuma Allah ta'ala bai zabe ka da komai ba bari Allah ta'ala ne ya jaraba ka ne da abin da yake jarabawa da nauyi a gare ka amma Allah ta'ala ya baka wato zarafin bautata masa da jin dadin bauta gare shi to Allah ta'ala ya mallaka ma abin da yake ne wato yafi duniya da abin da yake cikin ta an fahimta shi sa babban abin da yake sahabbai suke tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam akan sa shine ya za su hadu da Allah lafiya me abin da Allah ta'ala ya dora akan su da in suka yi za su tsira a wajen Allah shine wannan tambayar kawai in an yi kaza aka ba Allah za a samu Allah in kuma abu abautawa Allah ba to mutum sai zai samu azabar Allah ta'ala an fahimta na Allah ta'ala ya samu dace dan haka a sanin lokaci ya wannan ko to nan hadisi na gaba yana da sai sai mu tsaya da insha Allah na koyi tambaya bayan wannan temi wannan insha Allah ta'ala na Allah ta'ala ya san da shi fa subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi